Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ne a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen na Hausa akan mita 2531 ko mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio a amfani da Sarauniya da Maniya FM, ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live, ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji, Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Laraba 19 ga watan Afrilun shekarar 2017, kamar yadda aka saba duk ranar Laraba, muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Ministan Shari'a na Najeriya ya faɗa mana halin da ake ciki game da al'amuran hukuncin laifuffuka daban-daban, ciki har da maganar waɗanda suka yi wa ƙasa almundahana.
Bisa la'akari da wannan, gwamnati ta dauki mataki na shirya doka wadda aka gabatar a gaban majalisa domin ganin cewa ainihin an samu doka a shari'ance wacce za ta yi tanadi akan matsalolin da sun kadanganci cin hanci da rashawa, musamman akan matsaloli waɗanda sun kadanganci abubuwa waɗanda aka samu ta hanyar ko kuma aka kwato ta hanyar mu'amala da ta danganci cin hanci da rashawa.
Haka kuma za mu karanto wasu amsoshin da kuka aiko mana bisa tambayar da muka muku a shafukan mu na Facebook da Twitter.
To, kafin mu shiga cikin shirin na maganar cin hanci da rashawa da maganar tukuitin da ake bayarwa, kun aiko mana tambayar da muka muku akai cewa shin yaya kuke kallon maganar tukuitin ga duk wanda ya fallasa magana a mundahana ko kuma whistle blowing a turance wanda EFCC suka alƙawarin yi ko kuma Najeriya?
Sakon farko daga Suleiman Muhammad Awwal yace tsari ne mai kyau yau da gobe. A satin da ya gabata an bayyana cewa yanzu haka an tara sama da biliyan 73 ta wannan hanya. Sannan kuma wannan tukuici da ake bayarwa zai ƙara wa jama'a ƙwarin gwiwar tona asirin waɗanda ke ɓoye irin waɗannan kuɗaɗe. Sai Musa Lara yace hakan yayi daidai, amma ya kamata kada a tona fuskar mai bada shaida a lokacin da alƙali yake sauraron mai bada shaida a gaban kotu. A gani na saboda tsaro. Sale Muhammad Sale Damare yace yau da gobe maganar bada tukuici ga wanda ya fallasa wani ko wata game da almundahara whistle blowing da EFCC ta alƙawari gaskiya ba za ta yi tasiri ba, domin koda ka kai karar mutum, idan baka da daurin gindi hukunci za ta koma kanka kai da ka kai fallasan. Sai Naziru Abubakar Sabo Gusau yace yau da gobe hakika muna goyen bayan wannan tsari da hukumar EFCC ta bullo da shi, domin maganar gaskiya a yanzu haka kulliya na biyan kudin sabulun wannan tsari duba da yadda ake ci gaba da gano kudaden sata a duk fadin Najeriya. Sai Abubakar Ibrahim Ololo Kurna yace ta hakan ne za a samu damar cimma masu ibar kudin kasa ta hanyar bada tukuici ga duk wanda ya fallasa. Sai Aliyu Adamu Civil yace wannan yayi daidai, saboda ta hakan ne kadai za a iya samun nasarar bankaɗo waɗanda suka yi almundahana da kudaden gwamnati cikin gaggawa. Sai Suman Arbamu, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace ya kamata dai ya zama tsira ga wanda ya kawo labari da kuma NEFCC gudun kada wani abu ya biyo baya a kuma cika ma wanda ya bankaɗo mai almundahana alƙawari. Sai Nuruddin Husaini yace salam VOA Hausa, a gaskiya wannan dabara ta yi daidai, wannan tukuici da ake bayarwa zai bada ƙarfin gwiwa wa al'umma wajen bankaɗo mana asirin maciya amanar ƙasa. Allah ya kyauta, Allah ya ƙara mana zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Sai Muhammad Mutawakkil Jumar Galadima yace yau da gobe wannan haka yake, EFCC za ta iya bada tukuicin ga duk wanda ya fallasa su kuma al'umma za su yi kokarin su ga sun fallasa kowane ne duba da basu san wani irin tukuici za a bayar ba Allah ya ba su nasarar binciko mana almundana a ƙasa ta Najeriya
sai Kabiru Keli yace wannan daidai ne nayi ba da wannan mataki mutukar za a gano waɗanda suka nakasa mana ƙasa talaka ya shiga mawuyacin hali ba wuta ba ruwa ba tsaro ba tsaro ba albashi ba walwala ga tsadar kayan masarufi
Baban gidan na Yalwabin Gudi yace ma kudin kudaden da hukumar EFCC suka gano daga hannun barayin gwamnati me za a yi da su kuma me ake yi da su sannan nawa ne adadin kudin ga kudade ana karbowa amma talauci da fatara rashin aikin yi ga matasa tsadar abinci sune al'umar Najeriya ke bukatar a kauda su
sai Mudassir Muhammad Tafawa Ballewa yace maganar gaskiya wannan tsari ne mai kyau domin kuwa zai taimaka wajen baiwa yaran gida dama su fallasa masu gidansu musamman idan akwai rashin kyautatawa tsakanin su dama.
Sai Ibrahim Azu Mada Bakanewa yace ra'ayi dai riga inji masu iya magana yau da gobe amma wallahi ni bana goyen bayan haka domin ita ma wata hanya ce ta lalata dukiyar kasar mu da kuma ƙara haddasa gaba tsakanin masu kuɗi da kuma talakawa da fatan gwamnati za ta canza wannan salon.
Sai Sa'idu Sabo Ayo yace yau da gobe shi wannan zancen tukuici na EFCC da tace za ta baiwa dukkan wanda ya fallasa kuɗin da aka sata to mutane su yi taka tsantsan wajen fallasawar domin idan baka iya kama barawo ba shi zai kama ka.
Sai mai dugu GTY Kanamma yace yau da gobe yin hakan yayi daidai hakan yasa yanzu ma mutane sun fara fallasar ubangidansu sai dai abu daya dan Allah EFCC ta cika alƙawari kuma su boye duk sunan wanda ya fallasa ubangidansu saboda tsoron kar a kashe shi
sai Ibrahim Rabilu Tsafi yace assalamu alaikum yau da gobe a gaskiya shirin whistle blowing da hukumar EFCC ta bullo da shi yayi daidai saboda kowa ya san halin ƴan ƙasa ta Najeriya game da son kuɗi kun ga haka zai taimaka wajen tona asirin duk wani beran da ke satar kuɗin baitul mali Allah ya ƙara tona asirin marasa gaskiya amin ku tashi lafiya yau da gobe
sai muleka kuma shafin mu na Twitter @UCAM for Usman yace wannan abin yabawa ne domin kuwa duk wanda ya ga inda aka ajiye haramtaccen kuɗi ya fallasa domin ya samu halattaccen kuɗi
sai Sa'idu Katamma yace salam yau da gobe hakika ba wa duk wanda ya bada bayanan sirri ga EFCC hakan yayi daidai hakan zai kawo ƙarshen barayin gwamnati
sai Abba Bala Haruna yace assalam taka ne za a samu damar kama masu ibar kudin kasa ta hanyar bada tukuici ga duk wanda ya fallasa su
sai daga ƙarshe @Musa_Zack yace ba zai dore ba
to mun gode a cigaba da turo mana da sakonni
Ai kun san tun fa watan Fabrairu fa ake ta bankwado kudaden nan fa an bankwado miliyan 9 to watan nan ma ina ji an bankwado so nawa har inda aka tsaya
a kai miliyan ma ni daga miliyan
kin gani Lagos a wani Balogun market a wani
na Kaduna
Balogun market ne
Balogun sai akwai
kuma Kaduna a watan March aka gano
to kuma abinda na lura da su shine bisa ga dukkan wannan maganan fallasan nan in kika kula daga lokacin da aka ce akwai lada kaso wanda ya tona to abin sai ya dade yin nasara sosai
to ai dama Usman an ce ko kashi ne a biyar ne
to Maryam wasu miliyoyin ayin aka baka kashi ɗaya kai shikenan kai sharko
ai sai sa ji nake ce Maryam an yi ba za mu koma Najeriya ba mu ne ko kudi
to kaje da bidiyo zan kudi
to wakiliyar mu a Abuja Aisha Ma'azu ta tattauna da ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami inda ta tambaye shi maganar shari'u daban-daban a Najeriya ciki har da maganar almundana da dukiyar kasa da tsari bayar da tukuici kan fallasa inda ya dogon jawabi kamar haka
ita wannan gwamnati a gargajin shugabancin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta lashe takobi akan abin da ya danganci matsalar heto na heto akan mu'amala da ta danganci cin hanci da rashawa da mafiya aka mai da kika kira ta bisa la'akari da wannan gwamnati ta dauki mataki na shirya doka wadda aka gabatar a gaban majalisa domin ganin cewa ainihin an samu doka a shari'ance wacce za ta yi tanadi akan matsalolin da sun ka danganci cin hanci da rashawa musamman akan matsaloli waɗanda sun ka danganci abubuwa waɗanda aka samu ta hanyar ko kuma aka kwato ta hanyar mu'amala da ta danganci cin hanci da rashawa ita wannan doka da aka gabatar a gaban majalisar tarayya ta sharɗanta ba da kariya akan ainihin waɗanda suka kasance suna ba da gudunmuwa ko taimakawa ko kuma ainihin kawo tsegumi kan matsalolin da sun kadanganci cin hanci da rashawa ta fuskar basu kariya har ila kuma gwamnati ta shartanta ainihin yiwuwar ba da hallada ko tukuici ga ainihin waɗanda za su ba da gudunmuwa na ganin an fallasa matsalolin da sun kadanganci cin hanci da rashawa. To dokar ta dauki lokaci bata samu sahali wa majalisa ba, kuma sai majalisa ta sahali ita wannan doka kamin daga ƙarshe ainihin shugaban ƙasa ya amince da ita. To bisa wannan dalili gwamnatin tarayya ta zo da tunani na wace hanya za a bi a matsayin mataki na wucin gadi, wace hanya za a bi wani matsayi za a dauka na ganin da cewa ba a kasance ana jiran gawan shanu ba, wato lokaci bai tsawaita na daukan matakai na ainihin cin moriyar abin da ya danganci wannan tsari na ainihin fallasa ayyuka irin na cin hanci da rashawa da makamantansu. To bisa wannan dalili kamin doka wadda aka sani a matsayin doka wadda majalisar tarayya ta aiwatar shugaban kasa ya amince da ita ta wanzu, to ofishin ministan shari'a tare da fahimtar minista ta kuɗi aka zauna aka taru aka yi tunani wace hanya kamata ya kawo dauki na ganin ba masu kawo bayanai waɗanda suka danganci aikata laifi a basu kariya, wace hanya za a bi a basu ladar da ta dangance su, wace hanya za a bi kuma 'yan Najeriya su ji ana yi da su kan matsalolin da sun kadangance hito na fito da yaki da cin hanci da rashawa, domin wannan al'amari ba al'amari ba ne ke bantacce da dangance gwamnati ko ana da rawar takawa. To akan wannan aka zo da takardu na bayani a gaban majalisar tarayya, majalisa ta ƙasa ta bangaren executive, wato federal executive council, kuma ainihin majalisa zartaswa ta gwamnati ta amince da zuwa da wani kuduri wato abin da ake kira policy da turanci, wanda zai ba da dama a ci gajiyar wannan aiki na shela na fallasa ainihin maciya hanci, fallasa ayyuka na barna waɗanda suka danganci cin hanci da rashawa, da kuma zuwa da lada akan abin da ya danganci ba da lada akan abin da ya danganci waɗanda sun ka ɗauki matakai na fallasa ainihin shi wannan mu'amala ta cin hanci da rashawa. Majalisar zartaswa ta ƙasa ta amince da wannan tsari, kuma a bisa sanadiyar wannan aka yayata shi domin neman gudunmuwar 'yan majalisar tarayya, 'yan mutane na ƙasa akan abin da ya danganci ainihin ba da gudunmuwa gagaruwa na ganin da cewa an yi hito na hido da cin hanci da rashawa ba ta bangaren gwamnati ba kawai a hada ta bangaren al'umma, ko wani bangare kadi da shi ainihin doka ko kuduri ko kuma shirin da gwamnatin ta zo da shi za a ce kwalliya ta biya kudin sabulu. Idan kina magana ta abin da dangance sama ma ita gwamnati kudin shiga na ganin da cewa an yi an kwato kudade da aka yi awan gaba da su, ko kuma aka yi dauki mataki na ainihin yin gaba da fadi da su, to kwalliya ta biya kudin sabulu, domin daga wannan lokaci zuwa yanzu kusan kowane yini na Allah ana samun abubuwa, ana samun kudade da nake shiga aljihun gwamnatin tarayya. Idan kina magana karbo 'yan ƙasa game da abin da ya danganci wannan tsari, shi ma har ila yau zan yanke miki hukunci kai tsaye na cewa ainihin kwalliya ta biya kudin sabulu, domin 'yan ƙasa bila adadin suna kai kawo hukumomi, ofishin attorney general, ma'aikatar kuɗi, ainihin bangarori na EFCC da ICPC suna ɗaukan matakai na gaugawa na ainihin ba da haɗin kai domin ba da bayanai, waɗanda bayanan a halin da ake ciki suna ƙarfafa ba ta hanyar kawai samun kuɗaɗe ba, har ta hanyar samun makamai da mutane ke ɓoyewa. To saboda haka idan kina magana ta abin da ya danganci har ila yau haɗin kan 'yan ƙasa, za ki fahimci cewa 'yan ƙasa suna ba da haɗin kai, suna ba da gudunmuwa, kuma kwalliya tana biyan kuɗin sabulu. Har ila yau idan kina adiba akan yiwuwa akan kasancewar ainihin su waɗanda suke ba da labaran na tsegumi, to har ila yau shi ma zan gaya miki cewa kwalliya tana biyan kuɗin sabulu. Akwai mutum guda wanda ya ba da tsegumi a ofishin attorney general na wajen biliyan 5 naira da kuma dala Amerika miliyan 10.5, kuma abin da ya danganci an yi nisa wajen ainihin tabbatar da cewa an biya shi haƙƙin shi na ainihin bada tsegumi da kuma sama ma gwamnati taimaka ma gwamnati ta ainihin karbo abin da yake nata. Ina miki magana ofishin ministan shari'a kenan. Idan wannan yanayi yana wanzuwa har ila yau ofishin minista ta kudi yana kuma gudana a ma'aikatu na gwamnati daban-daban saboda haka dai kulliya ta biya kudin sabulu ala kulli hali. Akwai koke cewa an dauki matakin kora wani aiki saboda ya bada jawabai da suka danganci tsegumi na aikata ayyuka irin na masha. Amma gaskiya al'amari shine ranar talata da ta wuce akwai ainihin kwamiti na koli a fadar ainihin mataimakin shugaban kasa da aka kafa kan harkokin da ya danganci waɗannan mas'aloli na harkokin da suka danganci whistle blowing da kuma asset recovery wato tsegumin yi gaba da fadi da kuma ainihin dawowa da kudade da aka dauke su ba ta hanyar Allah da Annabi ba. Wannan kwamiti a wannan mataki na koli wanda yake shine mataki na koli ta haska mu'amala ta danganci mulki a Najeriya shine mataki na ofishin shugaban kasa. To a wannan mataki ainihin an zauna kuma shi wannan matsala ta cewa an dauki mataki wanda yake ba daidai ba akan wannan da ake zargin an kora aiki yana daga cikin abubuwan da aka tattauna akan shi. Kuma a wannan mataki ne wannan kwamiti karkashin shugabancin mataimakin shugaban kasa ainihin yanke hukuncin cewa abi bahasi a tabbatar na farko cewa sanadiyar ainihin tsegumin da ya kawo ne aka dauki matakin da aka dauka akan shi a kuma tabbatar akan cewa ainihin me ya faru me ake bi adabi bahasi umumi akan mas'alar da ta danganci shi kanshi wannan da kuma sauran mas'aloli makamantan waɗannan da suka taso. Kuma an kafa kwamiti na bin bahasi domin ganin cewa abin da adalci an yi masa shi har ila yau waɗanda ake da'awar cewa sun dauki wannan mataki an dai kafa mataki na daukar kyakkyawan mataki na bin bahasi da bincike na ganin da cewa abin da adalci an yi masa shi saboda ka ta huskar tariya kamar yadda nake cewa wato ana daukar matakai in buƙatar mataki na bincike ta kama ana dauka in buƙatar mataki a ta huska mu'amala aikin gwamnati ta kama shi ma ana daukar mataki makamantan wannan. To abinda matsaya gaskiya al'amari shine dama akwai doka da take wanzuwa can inda aka fito kila an tattara hankali ne akan abin da ya danganci hukuma ba tare da la'akari da dawowa da abin da ake da'awar an yi sama da fadi da shi ba. To saboda ka wannan mara matakan da ake huskanta mataki biyu ne. Na farko abinda aka yi sama da fadi da shi ya dawo a cikin aljihun gwamnati. Na biyu kuma a tabbatar da cewa wanda ake zargi ko kuma zargi ya tabbata a kansa na cewa ainihin ya yi sama da fadin shi ma a bi mataki na uku ba zuwa gare shi. To kuma har ila yau an dauki mataki a kan tsofaffin shari'o'i waɗanda suka gabata kamin yanzu. An yi ittifaki akan cewa a dauki mataki duk abinda ake da'awar cewa an yi sama da fadi da shi to an dauki mataki na ganin da cewa an dawo da shi. Saboda haka yanzu abin da nake kokarin in nuna shine an faɗaɗa matakai irin waɗanda ake dauka an tashi daga mataki na uku ba kawai an kuma huskanci har ila yau mataki na dawowa da abin da aka yi sama da fadi da shi. Kiran da nake wa 'yan Najeriya da kuma al'umma shine su fahimci shi dukiyar su ce ake awan gaba da ita. Idan kana da bukata da sirinji a asibiti sai ka waye gari babu shi saboda wani mara imani ya kwashe kudaden sirinji 100 wadanda za su biya bukatar yin allura ga mutum 100 saboda haka ka cutar da jama'a. Idan ka kame bakinka ka cutar da kanka ka cutar da jama'a zai iya yiwuwa kai ne za a kai asibiti bukatar sirinji ta taso saboda wani mara imani ya sace sirinji 100 kai ka waye gari ka samu kanka cikin wani yanayi na ainihin mara daɗi kan abin da danganci mu'amalar da ta danganci tattalin lafiya. To abu mafi a'ala su mutane su fahimci kudaden da ake yin awon gaba da su sama da fadi da su naso ne haƙƙin su ne a yi musu aiki a kansu kauda kai da kuma kin ba da haɗin kai ga irin wannan tsari na ganin da cewa an hana banna ko kuma an dawo da kayan banna haƙƙi ne na kowa ba haƙƙi ne na gwamnati ba. Jama'a su ne gwamnati kuma kudaden nan na gwamnati ne kenan na jama'a ne kuma haƙƙi suna da haƙƙi a kansu na ganin da cewa an yi musu aiki a kansu suna da kuma haƙƙi na ganin da cewa sun tare banna sun tare cutarwa zuwa ga kawunansu ta hanyar kwashe kudaden.
To game da korafin da kuma mutanen ƙasa da wasu duniya suke yi na cewa kamar shari'a a Najeriya fa tana tafiyar hawainiya, to tunda mun samu gabar sarawa ta sake tambayar shi minista malami cewa yaya game da wannan.
Abubuwa suna canzawa a hakikanin gaskiya kan abin da ya danganci matsaloli irin na shari'a. A cikin yan kwanukan nan da an yi ta samun nasarori na abubuwan da suka danganci ainihin zartar da hukunci akan matsaloli irin waɗanda suka danganci sama da faɗi. Bai wuce sati ɗaya ba sati biyu an yanke ma wani mataimakin gwamna hukunci akan irin wannan. Gaskiya ne kamin yanzu akwai damuwa ta tsawaitar lokaci, amma misali da zan baki na canjin al'amura kwanan nan ainihin an gabatar da su, da gaskiya akwai wasu alkalai da aka gata da zargi na tuhuma a kansu. Bangaren da ya danganci gwamnati, dama ita shari'a a tsari na Najeriya bangare biyu take da bangaren gwamnati wanda ke da haƙƙi na tabbatar da aikata laifi, da bangaren wanda ake tuhuma da aiki da laifi wanda ke da haƙƙi na kare kansa. To inda aka fito sai a shekara goma bangaren gwamnati ma bata iya gabatar da shaida da ake da nijiran ta gabatar ba, bale a yi magana kariya daga bangaren wanda ake zargi da laifi, bale a yi magana kotu wadda za ta zauna ta bi bahasin abubuwan da aka gabatar domin yanke hukunci. To kwanukwanan nan shari'o'in da aka gabatar ba su wuce wata biyu wata uku an kai makura daga bangaren gwamnati ta fuskar gabatar da shaida, an kuma kai gaba wadda abokan jayayya za su gabatar da nasu bangare na kariya. Wato idan masu ma sun dauki tsawon lokaci da ya kai wata uku, zaki ga cewa cikin wata shida an yi duli wata bakwai kenan yanzu shari'a na iya karuwa. To saboda haka abin da nake kokarin in ce gaskiya ne can inda aka fito, saboda wasu damuwa wadda ta danganci matsalolin da suka danganci bincike, matsalolin da suka danganci gabatar da kara a gaban kotu, matsalolin da suka danganci kariya daga bangaren wanda ake tuhuma da laifi da kuma zartar da hukunci, shari'un Najeriya sun kasance suna daukar tsawon lokaci wajen shekara goma ko fiye. To amma a halin da ake ciki yanzu mun waye gari ainihin an samu manyan shari'u da ake ganin da cewa da ire-iren su ne ake shekara goma ko fiye ba tare da sun motsa ba, ya zama suna motsawa, sun kasance suna motsawa, suna kai makura daga bangaren abin da ya danganci gabatar da kara, da kuma makura akan abin da ya danganci kariyar kai, da kuma abin da cikin wata shida bakwai. Saboda haka abin da gaskiya al'amari shine yanayi ya canza, sannan yanayi har ila yau ya canza. Da mafi yawa abubuwan da ake karantawa a jarida shine wani ya saci akuya an daure shi wata shida, wani ya saci doya an daure shi wata biyar. Amma a halin da ake ciki, maganar da ake yi a jaridu shine wani a matsayi ne na kusa gwamnati, wa'in ma ta bangaren shari'a, wa'in ma ta bangaren zartaswa, wa'in ma ta bangaren abin da ya danganci majalisa tarayya, ko kuma ta bangaren da abin da ya danganci soja ko wani abu makamancin sa ya aikata laifi kuma an gurhanar da shi a gaban kotu. Ke dai na samu labari na sata akuya, bale ki samu labari na sata doya, yanzu kina samu labari na wani yayi awan gaba da kudin makamai an gurhanar da shi a gaban kotu, wani yayi awan gaba da kudin al'umma an gurhanar da shi a gaban kotu, kina samu labari na miliyoyi, kina samu labari na biliyoyi, kina kuma samu labari na cewa an shiga kotu yau an saurari sheda 7-8 an shiga kotu da an saurari sheda 3. Saboda haka ba labarin da ake samu yanzu ba na labarin an shiga kotu an daga wata 6 wata 7 bane, an shiga kotu an saurari sheda 7-8 an daga zuwa jibi ko gata domin a saurari sheda 10. Saboda haka gaskiya al'amari shine tausayi abin da dangane matsalolin shari'a abubuwa suna canzawa. Abu mafi ala ne na farko ya kamata ki sani ita wannan gwamnati a ƙarshen shugabancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, lokacin da ta shigo mataki na farko da ta dauka shine na hada taro da CC akan asusu guda, wato duk abin da yake na gwamnati ne ya kasance na shiga a aljihun gwamnatin tarayya asusu daya. Saboda haka ba abin da ke yiwuwa bane ainihin ma'aikatar shari'a ko ta ma'aikata daban ta bude asusu 3-4-5 waɗanda gwamnatin tarayya a matsayin ta na tarayya ba ta san da su ba. Saboda haka ta wannan huska ta kange abin da ya danganci yawaitar ainihin sarwantar kudaden gwamnati. Har ila yau wannan gwamnati ta tabbatar da ta kuma dabbaka abin da ya danganci abin da ake kira VVN, wato duk wanda yake ajiya a banki ya zama an bi bahasi na ganin da cewa ainihin ta huskar tantancewa da ɗabi'u irin na halitta, an bi bahasi an tabbatar da cewa kana da nasaba da asusu 1-2-3-4. Saboda haka duk wani kuɗi wanda za ka shigar ta huskar banki zai dawo a iya tabbatar a iya danganta shi da kai. har ila yau kuma gwamnati ta dauki matakai kwarara na ganin da cewa ainihin budget din da an kashi iriya na kasa wanda aka gwamnatin wanda ainihin majalisar tarayya ta tabbatar kuma gwamnati ta amince da shi a matsayin doka shi ake zartaswa saboda haka abinda ya tabbata shine kudi ba za a karbe su ba ta hanyar wani asusu sabani asusun gwamnati sannan idan ya shiga asusun gwamnati ba za a yi unhwani da shi ba sai ta hanyar dokar da ta tabbata ta huska budget saboda haka a takaice shine gwamnati a bayyane take ta dauki matakai ingantacci na ganin da cewa ainihin kudi ba za su shiga wani asusu wa sabanin wanda gwamnati ta amince da shi sannan idan sun shiga asusun gwamnati ba za a yi aiki da su ba sai ta hanyar da doka ta amince da ita ta hanyar budget sai ta hanyar da doka ta amince da ita ta hanyar fitar da kuɗi da shigar su
yanzu bari mu ji ta bakin masu fashin baki a maganar tsaro Musa Zubairu
Assalamu alaikum
Assalamu alaikum
salam Malam
Usman. To barka da zuwa.
Gariga Safina tuga Maryam.
Sannu da zuwa.
Yawa.
Malam sun zama Amerikawa.
Zan Amerika je. To Malam Musa Zubairu kaji dai dukkan jawabi dalla dalla ne abin da yasa aka kawo ayi doka da aka san samu tsayi ko kafin a tabbatar da doka ministan shari'a malami yace ai an maida ta zama policy wato wani tsari na gwamnati na dan yaba kyauta ta kuici. To ku kuma masu maganar tsaro lafiya kasa da mu kanmu bil adama yaya me zaka ce?
Wato minista yayi kokari domin yayi wa mutane wato bayani yanda ya kamata kuma ya ƙara nuna wato jajircewa ko kuma da kudirin gwamnati akan wannan wato masu bada bayanai na masu almundahanan kudin mutane da kuma cin amanar ƙasa saboda haka nan bayanin da ya bayar din nan alhamdulillah yayi kyau kuma dama banga ci zai bada wani abu wanda ya kasa haka ba saboda na san kokarin sa da jajircewan sa to mu a namu bangaren wato abinda yafi dawo mu wato da a kullum muke magana akai shine wato shi kai shi tsaron lafiyan wanda zai je ya bada wannan bayani dan ba mun daina ce musu masu tsegumi domin tsegumi cece ku ce ne wanda kalma ce wanda ba ta dace a fadawa mutumin da ke kishin kasa ba mutumin da ke so ya taimaki wani ya gyara rayuwar shi domin duk mutumin da zai tara irin kudaden da ake tara wannan ake zuwa a je a samu su a inda ake koye su da irin yanda ake koye su a tabbatar wannan mutumin ya kamata kwakwalwar shi ma da an kama shi a fara kai shi wato wajen likitoci masu duba kwakwalwar mutane masu duba ma'aikata ma su duba halayen
ya sa ta bada dangin shi ba za su yi sunyawa
a kowace da aka nemo banda ma wanda suke aje a gida hatta a makabarta an koye kudaden
ba ma tsoron gawar
saboda haka idan kaga irin wannan abu za ka cewa dole gwamnati ta fito da waɗannan dokoki ta fito wanda ta yi da shi ɗin ya yi kyau amma ba nan gizo kaɗai ke takan ba inda gizo ke takan shi ne to dole a fito da sahihan bayanai ta yanda za a kare rayuwa na shi wanda ya kai wannan bayani.
O kana nufin mutane su sani kana ya haƙuri ba kana Malam Musa kana nufin mutane su sani a fito da dokar a sanar misali a ce kaza ne za a yi muku na kariya kaza za a yi a kakkare ku.
Na ɗaya amma nuna cewa duk wani abu da ya samu wannan mutumin da ya kai bayani ko iyalin shi ko wani dukiyarsa ko rayuwarsa direct to ka tabbatar cewa kada aka kama da wannan almundahanin to dole za ka zama ta cewa kai ne wato
mutum na farko
za a fara zarga na farko kaga
kamar irin in wani yace zai kashe wani sai a ce nan da shekara goma abu ya same shi to kai ne
yawwa kai ne so idan aka fitar da irin waɗannan dokoki ina tabbatar maka cewa mutane za su yi takatsantsan su duba yadda ake tafiyar da abubuwan nan babu abu takaici wanda ya kashe ƙasar nan a fuskar ƙasashen duniya ma abinda ƙasashen duniya suke nema da cikin goshi nunan mun zo mun ɗauka mun kai makabarta mun koye nunan mun zo mun ɗauka mun je mun kai kangon gini mun koye nunan mun ɗauka mun je mun samu gida mun aje shi ba a amfani da shi bankuna ba su samu kuɗin ba gwamnati ba su samu kuɗin ba kuma tawon ƙasa ba su samu kuɗin ba
ga ƴan gudun hijira na ta mutuwa da yunwa
ina so wato ya zamanto cewa hukumomin gwamnati kuma masu wayar da kai su fara wayar da kan mutane akan wannan abubuwa.
To mun gode Musa Zubairu, dole anan zamu tsaya saboda lokaci ba zai bar mu ba, wanda kuma gashi musamman matsalar Boko Haram din da take ta ta'azzara mutane wannan yawa
halin ko in kula na gwamnati
da sauransu yana jawo matsaloli sosai. To da fatan za a cigaba da kiyayewa madadin
Maryam Bashir Bagaje Safina ta Sodangi,
sai kuma Daniel Brown wanda shine ba da umarnin shirin da engineer mu ne Basco Valaris, ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya kai mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe, shirin matasa.
Wasan koko wa bata mance ba, wasan ne na motsa jiki dukkan su bata share ba.